This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanmu da dare da fatan an wani lafiya. Yanzu ma Hauwa Sharif ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sake kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Asabar 14 ga watan Satumba shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji shirin amsoshin tambayoyinku.
Dan Allah ku bani haske dangane da bambancin mulkin shugaban kasa da Prime Minister.
Sai a biyo mu domin jin amsa da ma sauran amsoshin tambayoyin da shirin zai amsa a yau. Muna kuma tafa da shirin zauren VOA.
Ni dai ina musu godiya su ƴan jarida saboda ta hanyar kawo watsa labaran su.
Sai a kasance da mu a cikin shirin, to amma da farko ga Maryam da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Shugaba Joe Biden ya gana da Prime Minister Britannia Keir Starmer a fadar White House a jiya Juma'a, inda suka tattauna akan batun tallafawa Ukraine da Isra'ila da kuma batun tsaro a yankin Indo-Pacific. Amurka ta kudura aniyar aiki tare da ku don taimakawa Ukraine yayin da take kare kanta daga mamayar Russia. A bayyane yake Putin ba zai yi nasara a wannan yakin ba, abinda Biden ya faɗa wa Starmer kenan. Ganawar shugabannin dai na zuwa ne a daidai lokacin da kasashen kawancen na yammacin duniya ke duba yiwuwar sauya manufofinsu don ba Ukraine damar amfani da makamai masu linzami da ke cin dogon zango da Amurka da Birtaniya suka bata wajen kai hari a yankunan Rasha. A gefe guda kuma, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jiya Juma'a cewa yana da shiri don samun nasara a yakin da Rasha ke yi da ƙasarsa, kuma yana da niyyar gabatar da kudurinsa ga shugaba Joe Biden a ƙarshen wannan watan. A jawabin da ya gabatar a wajen buɗe taron Yalta na ƙasashen Turai karo na 20 a Kyiv, Zelensky ya ce yakin mamaya kamar irin wanda Rasha ke yi a Ukraine za a iya kawo ƙarshensa ne kawai ta hanyar fatattakar sojojin da ke mamayar da ƙarfin tuwo, ko kuma ƴantar da ƙasar da aka mamaye ta hanyar diplomasiyya da kuma tabbatar da ƴancinta. Ya ce ta dukkan ɓangarorin biyu, Ukraine na buƙatar damar samun galaba a kan Rasha. Amurka za ta iya taimakawa da hakan idan har mu tare da abokan hulɗarmu muka yi aiki don cimma samun nasara, a cewarsa. Zelensky ya ce zai gabatar da ƙudurinsa ga Biden idan suka haɗu a gefen taron Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙarshen wannan watan. A cikin jawabin nasa, Zelensky ya sake bayyana takaicin rashin samun izini daga abokan ƙawancen ƙasarsa, musamman Amurka da Birtaniya, don amfani da makamai masu linzami da ke cin dogon zango wajen kai hari a cikin Rasha. Ƙasashen biyu dai sun bayyana damuwa akan yadda lamarin zai iya jefa su faɗa da Rasha kai tsaye. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bayan kusan kwanaki 33 da iftila'in ambaliyar ruwa wanda ya sanadin lalata dabban gidaje tare da raba dabban mutane da matsugunansu a garin Gombe da ke jihar Zamfara a Najeriya, a yau Asabar wasu kwale-kwale guda biyu dauke da mutane fiye da 40 sun yi karo da juna a cikin gulbin garin Gombe. An da iya ceto mutane 7, amma ba a ga akalla mutane 35 ba. Ga ƙarin bayani daga wakilin muryar Amurka Abdulrazak Bello daga Zamfara.
Lamarin ya faru ne a lokacin da wani jirgin ruwa dauke da fasinjoji sama da guda 40, yawancin su manoma da ke kan hanyar su ta zuwa gonakin su, ya fara tangal-tangal a cikin ruwan sakamakon matsanancin lorin kaya da mutane da aka yi mashi, inda ya zuwa yanzu akalla mutane 35 ne ake nema cikin ruwan garin Gombe har yanzu ba a gansu ba. Wanda suka nutse cikin ruwan bayan da aka samu wani hatsari na taho magama a tsakanin kwale-kwale guda biyu a mashayar tsohuwar kasuwa da ke cikin garin. A cewar Bello Abubakar, mataimakin shugaban masu gudanar da sana'ar tukin kwale-kwale a jihar Zamfara, an gargaɗe matukin jirgin ruwan akan ya rage yawan mutanen da ke cikin jirgin, amma ya ƙi bin shawarar da aka bashi.
fiye da mutum 30 a cikin jirgin. To shi mai jirgin ya nemi mutane a rage wanda yake yana takanna wasu na kiran sai dai Allah ya kiyaye. Yana taka ya taya tare jirgin kawai sai jirgin ya nuke. Duk inda mashayin ne na gumi da kewayen ta gaba ɗaya wannan mika kula da ainihi dukansu ina ba su shawarwari cewa idan suka sa mutane ga jirgi mutane suka yi yawa suka daina a rage ba su kanna jirgi.
Yace yanzu dai an samu nasarar ceto mutane 7 ne kawai. Inda yake har yanzu ba a gano adadin mutanen saboda 35 ba da ke cikin ruwan. Shi kuwa Murtala Sa'idu wanda ya tsallake rijiya da baya ya tsira da ransa bayan da kwale-kwalen guda biyu suka rutse da su a cikin ruwan. Ya bayyana yadda lamarin ya faru da su.
Muna cikin jirgi muna kai a kan lemu 40 sai kanin jirgin ya tashi sai ana kiran a rage jama'a sun yawa. Ana cikin rage mutane sai ga jirgi da dama jirgi ne a sama sai ya ci ya kai mutane ya dawo sai ya tuwo ya kawar namu sai ya rike sai wancan ya tsirowa sai shi ma namu ya tsirowa sai gaba da duk sun kai kasa.
Kwamishinan ƴan sandan jihar Zamfara CP Shehu Muhammad Dalidan wanda ya tabbatar da faruwar lamarin ya ce yanzu haka ƴan sanda da sauran jami'an tsaro da suka hada da askarawa da ƴan banga da dai sauransu suna a bakin ruwan suna ba da tsaro da kuma taimakawa wurin aikin ceto mutanen da ake nema a cikin ruwan.
To ana kokarin yadda za a yi a ceto sauran mutanen da suka nutse a cikin ruwa. Ƴan sanda na nan da ƴan CTG da ƴan banga da wasu mutanen gari na kwarai ana nan dai ana ta kokarin a ga yadda za a yi a ceto su.
Na ko kun samu dalilin faruwar wannan lamari?
Abin da muka ji cewa shine mutane da yawa suna son su tafiya zuwa inda za su je kuma jirgi daya shine ke wurin. Sai aka tura mishi mutanen da sun riga sun yi mishi yawa.
Shi kuwa injiniya Bala Muhammad Bello wanda shine jami'in gudanarwa na hukumar kula da hanyoyin ruwa ta Najeriya mai kula da jihohin Sokoto da Zamfara ya nuna rashin jin daɗin shi kan lamarin inda yace za a gudanar da bincike.
Ya kamata kowane jirgi mutum zai hau ya hau shi da life jacket. So mutanen da suka hau wannan jirgi ba su bi ka'idan abubuwan da muke sanar da su a koda yaushe ba. Waɗanda suka tuka in Allah ya sa suna da rai gaskiya za a kama su domin managing director dinmu Bola Jimi Bamici ya yi doka kuma doka an yi gazetin dinta cewa duk wanda ya halaka mutane a cikin ruwa za a kama shi kuma za a maita kuma.
Ƙarshen rahoton kenan. Abdulrazzaq Bello Kaura sashen Hausa na muryar Amurka daga Gusau jihar Zamfara a Najeriya.
Labaran duniya aka saurara daga gidan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma Abdullahi yanzu kuma ga Ibrahim Garba da shirin mu na gaba.
Masu sauraronmu assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum BOA Hausa. Dan Allah ku bani haske dangane da bambancin mulkin shugaban kasa da Prime Minister. Mai tambaya Malami Kura garin Sarkin Noma a jihar Yobe Najeriya. To idan mai tambayar malam-malami Kura da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga kashi na farko na ansar da wakilin ashiyar Taraba da Adamawa Muhammad Salisu Lado ya samo daga Dr. Mahadi Abba malami a Jami'ar Modibbo Adama da ke Yola jihar Adamawa Najeriya wanda yake
wato prime minister da kuma shugaban kasa duka dai shugabanni ne duka su bi shugabanni ne inda tsarin mulki ya tanadar za a kira wannan prime minister sai a kira shi prime minister inda tsarin mulki ya tanadar a kira wannan shugaban kasa kuma a kira shi shugaban kasa sai dai babban bambanci tsakanin su guda biyu shi gwamnatin shugaban kasa ana kira da shugaban kasa mai cikakken iko sa'annan prime minister kuma shugaban kasa ne amma yana da wani wayansu abubuwa watakila wancan shugaban kasan yake da shi shi da shi.
To dakta kamar menene shugaban kasa yake da shi wanda prime minister bai da shi kuma menene prime minister yake da shi wanda shugaban kasa bai da shi misali.
Alal misali zaben shugaban kasa ana zabe ne na gama gari wanda kasar gaba daya za ta zabe shi a matsayin shugaban kasa sa'annan shi prime minister kuma a tsarin mulki na England wanda mu muka taba yi ba zaben gama gari ake masa ba ana zaben sa ne a matsayin prime minister lokacin da yake za zaɓe a mazaɓarsa na gundumar da ya fita wato daga cikin ɗan majalisu a nan ake zaɓen prime minister misali in an yi zaɓen senatoci a Najeriya in sun je Abuja sai su zaɓi ɗaya daga cikinsu ya zama prime minister wannan shi ne ake kiran prime minister to amma yadda shi matambayi zai gane bari in fara fassara masa yadda Najeriya ta gudanar zaɓen prime minister wannan tsarin mulki na iri na prime minister Najeriya ta taɓa yi shekaru da dama da suka wuce sa'annan daga baya ne muka dawo tsarin mulki da muke amfani da shi yanzu wanda shugaban ƙasa yake da cikakken iko wanda ake zaben sa a duk mazaɓa a Najeriya na farko Najeriya ta samu yankin kai a 1960 a wannan tsarin mulki da ita England ta shimfiɗa mana ne irin tsarin mulkin nasu gaba ɗaya prime minister zaben prime minister lokacin aka yi tsarin mulki wato da turanci ake kira parliamentary system of government don haka da aka samu yankin kai 1960 wannan tsarin muka fara an yi zabe na shugabannin majalisu na Najeriya gaba ɗaya suka haɗu a Lagos a mutan lokacin Lagos ne headquarter Najeriya suka haɗu a Lagos daga cikin ɗan majalisu wanda jam'iyyar su ta firin jayi dama haka tsarin mulkin ya tanadar wanda jam'iyyar su ta firin jayi daga cikin su ne za a zaba prime minister daga cikin su ne za a zaba shugaban ƙasa amma wancan tsarin mulkin shugaban ƙasa a wannan wuri shugaban ƙasa ne kawai na ceremonial president wato na buki sunansa bai da cikakken iko a wancan tsari don haka da aka yi zabe a mazabu a jihohi a cikin Najeriya wato Northern Najeriya da Eastern Najeriya da kuma Western Najeriya suka haɗu a Lagos babu jam'iyya guda ɗaya wanda take da ƙarfin iko da zata zabi prime minister ita kadai domin sai mutum yana da ƙarfin iko da zai zabi prime minister shi kadai wannan party zata zaba don haka suna buƙatan alliance abinda ake cewa su yi auren juna da aka yi alliance an yi alliance tsakanin party guda biyu ne NPC daga arewa wato Northern People Congress tare da NCNC wato National Council of Nigerian Citizens daga can Southeast Nigeria under leadership of Dr. Nnamdi Azikiwe su suka yarda suka yi aure tsakanin wannan party guda biyu daga cikin su sai aka zabi prime minister wanda mafi karfi kenan wanda yake da karfin iko na gwamnati aka zabi sa Abubakar Tafawa Balewa ya zama na farkon prime minister a tarihin Nigeria wanda kuma ba sake yi zuwa ba zuwa yanzu sa'annan aka zabi shugaban ƙasa har a wancan tsari ma akwai shugaban ƙasa amma shugaban ƙasan bai da cikakken iko shugaban ƙasa ne na jeka na yika wanda da turanci ake kira sa ceremonial president a wannan lokacin sai aka zabi Dr. Nnamdi Azikiwe shine ya zama shugaban ƙasar Najeriya amma na buki ne ake kiransa in akwai bukukuwa a Najeriya shine zai jagoranci bukukuwa kamar yaya wani irin bukin rantsar da shugaban ƙasan prime minister kenan shine zai jagoranci rantsar da su haka kuma in an yi baki daga waje irin su ambassadors da dai manyan baki da za a yi daga ƙasan waje shine zai je ya karbe su daga iyaku da kawo su cikin gari ya kawo su wurin gwamnati shine ayyukansa na shugaban ƙasa a wancan lokacin Dr. Nnamdi Azikiwe a tsarin mulkin prime minister kenan wanda ake kira parliamentary system of government
to dafta da aka yi wannan hadakar kuma aka yi wannan shugabanci na prime minister da kuma na shi shugaban ƙasa na biki wato kamar yadda ka bayyana yaya kuma lamarin ya gudana an ci gaba da yin shi bisa tsari ko da an samu tasgaro daga baya
to da aka yi mutane biyu din nan jam'iyyar su ta dauka su suka yi hadaka wato marriage of alliance suka yi hadaka sai ɗaya ya ɗauki prime minister ɗaya kuma ya aka ba shi shugaban ƙasa sauran mutum ɗaya in za ku iya tunawa akwai AG shi kuma ƙarƙashin Chief Awolowo
to dakta shi ma Chief Awolowo yana cikin waɗanda suke da mulki na prime minister da kuma shi shugaban kasa na bikin kenan ko dai
shi bai hada gwamnati da su ba don haka shi ya zama shine babban dan adawa a gwamnatin Najeriya a tsarin mulkin na First Republic an gargashin jam'iyyar National AG to wannan tsarin mulkin illarsa ɗaya ne za ku zabi prime minister a yau gobe in an gaji da shi za a yi sallaman sa
to dukka in an gaji da shi za a yi sallaman sa kuma ko me yasa ko dai haka tsarin yake
domin ba zaben gama gari aka masa ba zabe ne wanda yan majalisu a Lagos suka zabe shi duk ran da suka ce sun ishe shi kuma za su cire shi su sake zaben wani daga tsakanin su kawai ba za su nemi ko shugaban kasar ma ba za a nemi ga aji bakin sa ba in dai jam'iyyar ta samu matsala a cikin ta in jam'iyyar ta samu matsala a ciki aka samu rarrabu karkauna tsakanin ƴaƴan jam'iyyar wannan inda prime minister yake wa'ansu suka ce ba sa son shi daga ran da suka ce ba sa son shi ko kuma a wannan lokacin da suka ce ba sa son shi za su iya suje su nemi wani 'yan jam'iyya su haɗa kai za su kore shi za a cire prime minister
To yanzu da ta yanzu hakan kana ga akwai wata mamora ko ko wani annashuwa ko wani jin dadi haka
in jam'iyyar nan ta ci gaba da cin zabe a Najeriya ko kuma ko ina ake yi kuma mutumin prime minister nan yana cin zabe a mazabar sa wato gundumar da ya fita daga jihar da ya fita zai iya yin shekara 30 yana prime minister ba wanda zai iya cire shi domin tsarin mulkin ya tanadar prime minister zaben sa za a yi a majalisa duk lokacin da party sa yake zabe zai iya zama prime minister don haka babu tsarin dokan da yake zai shekara 4 ya tafi ko shekara 3 ya tafi ko shekara 8 ya tafi a zai iya yin wata daya a cire shi sati biyu a cire shi in farko awa daya ma zai iya yi a ce an gaji da shi a cire shi to kaga wannan akwai masifa a ciki so wannan shine tsarin mulki na prime minister wanda Najeriya ta taba yi shekaru da dama da suka wuce da aka samu aka sojoji suka shigo cikin mulki suka karkashe wayannan mutanen da na kirga muku irin su tafawa balewa Ahmadu Bello Kisa Akintola da sauran manyan sojojin Najeriya a January 1966 Najeriya ta koma karkashin sojoji na shekaru da dama.
To lata yaushe ne kuma Najeriya ta sake dawa kan mulkin demokradiya na zaben shugaban kasa na gama gari wanda yanzu haka Najeriya ke kanta.
A shekarar 1979 lokacin da Najeriya ta sake koma karkashin mulkin demokradiya to a wannan lokacin sojoji suka je suka aro gwamnatin irin na America suka kawo a Najeriya wato presidential system of government wannan tsarin mulki shi kuma ya tanadar da shugaban kasa mai cikakken iko wanda shi yake da iko na governance na Najeriya gaba daya kuma anan shi shugaban kasa zaben sa ake yi na gama gari gaba daya wato gama gari in the sense that in za a yi zaben shugaban kasa duk mazabu a Najeriya da muke da su sai an je an kada kuri'a na shugaban kasa a wurin wanda kowane jam'iyya yace to wannan shugaban kasan da yake zabe a wannan tsarin mulkin shi tsarin mulki ta zai shekara 4 ne ba wanda zai cire shi da sauki
yanzu da ta shi shugaban kasa mai cikakken iko yanzu a Najeriya idan aka riga aka yi zabe aka kokada kuri'u jabiyar sa ta ci ya dare kanka ragan mulki babu wata hanya da za a bi a cire shi kenan
akwai hanyar cire shi amma yana da wahala ba a taba yi a Najeriya ba ba a taba yi a kasashe da dama a duniya ba in an zabe shi yana da karfin ikon shekara 4 bayan shekara 4 kuma yana da karfi ya sake neman wannan tafiyar a tsarin mulkin namu na Najeriya yanzu ya sake yi na shekara 8 in yayi shekara 8 ya gama to tsarin mulki ta duk kuma ko duk Najeriya ba wani wanda yake da gata irin sa ba zai sake komawa wannan kujeran ba to kaga nan bambancin a wancan zai iya shekaru da dama mutane suna da bukata a nan kuma ko shi kadai ake bukata a Najeriya in yayi shekara 8 ya kare ba zai koma ba wannan shi tsarin mulki da ake kira presidential amma wannan shugaban kasan fa kamar da na ji muku shi mai cikakken iko ne
to dukkan shi shugaban kasa mai cikakken iko da ake tabbato akai yaya bambancin ayyukan su yake da wancan shugaban kasa na biki da kuma prime minister akwai bambancin ayyukan ne akwai abin da aka saba aka canja ko dai a'a abun yana nan kan yadda wadancan suka dora a baya
duk ayyukan da ka sani wanda ake yi a wancan tsari na prime minister da muke da shi da kuma shugaban kasa a wancan wuri to duk tare-tare an kawo an jigga mashi shugaban kasa mai cikakken iko anan shi ne shugaban kasa shi ne mai tarbaki shi ne mai karban baki shi ne mai ceremony shi ne duk abin da kake bukata a matsayin sa na shugaban kasa shi yake wa ƴan Najeriya da kuma kasashen da suke irin wannan tafiyar Najeriya ta are wannan tsarin mulkin ne daga America a 1979 suka dauko shi suka kawo anan shi muke yi daga wancan lokacin har zuwa yau tsarin mulki da Najeriya take amfani da shi kenan a wannan tafiyar shi shugaban kasa kamar da na ga muku yana da karfin iko na shekara 4 zuwa 8 in Allah ya sanya da rabo cire shi a wadayin shugaban kasa yana da wahala akwai tsarin da aka yi na cire shi wato za a iya a kai impeachment a national assembly ta impeach nashi za a kai kotu waye da sauran abubuwa da za a ka shirya to amma kamin a samu a cimma matsaya wurin cire yana da wahala
to sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu na ansar tambaya kan bambancin tsarin shugaban kasa da prime minister da ma ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin Dr. Mahadi Abba na jami'ar Modibo Adama da ke Yola Adamawa Najeriya da wakilinmu a shiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado da producer mu Julie Lelas Gration da kuma engineer mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu wassalam
an gaida Ibrahim Garba sai a biyo mu a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin. Kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu ne a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a duk sanda akai ra'ayi za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Ga Madina Dauda da shirin mana zauren VOA inda a wannan makon shirin zai sake komawa birnin Maradi a jamhuriyar Niger tare da Mansur Sani da abokan aiki.
Ina muku barka da shigowa zauren VOA. Muna ci gaba da tattaunawa kan matsayin gidajen radioyi masu zaman kansu a kasar Niger bayan karbar mulki da sojoji suka yi a bara. Za mu ji nazari da shawarwari daga Ibrahim Himmo na kungiyar radioyi da talabijin da Hajara Haruna ta Radio Liberty da Abdu Danneto na kungiyar farar hula ta Kaudaye da Basiru Sa'idu dan jarida a gidan radio da talabijin na Sarauniya. Sai Ibrahim Dinazim, director a Radio Nagarta Maradi. Bari mu mika ku ga Mansur Sani.
Mala Abdu, kamar yanda sauran al'ummar wannan zori na biyo suka yi bayani, duka dai dan magana suka ce bori ɗaya ne ake wa tsahi a ita daga cikin halin mati na wannan yanayi da muke ciki daga lokacin da yuyu mulkin gawa kan zuwa yanzu da abubuwa suka canza. Me zaka ce game da abubuwan da sauran al'umma suka yi bayani akai?
To, na farko dai ni dai ina musu godiya su ƴan jarida saboda ta hanyar kawo watsa labaran su wani yana jin dan laptop bai taba ganin shi ba amma ya san shi ga labarai. Sai an gaba ne yace da kai ne dan laptop eh. To ina musu godiya saboda haka. Na biyu, wannan rashin haɗin kan da suke gani muna fatan cikin wannan lokaci su haɗa kansu
ya tabbata.
Idan in ba su haɗa kansu ba to har abada ba su yi, saboda kun san in aka ce ana wanga zaman na transition to sannan ne duk wani abu wanda ke lalatacce ake gyara shi. Duk wani abu wanda aka sani wanda bai da kyau yanzu ne ya kamata a yi gyara shi. In aka wuce wannan lokaci dan sai ya sabe yin shi. Shine na biyu. Sannan na uku, duka irin tahiyar da wanda suka san suna so nan gaba ta su ta zama to yanzu ne ya kamata su yi nazari kamar wannan zaman da suke. Ya kamata daga nan Maradi su yi zama su haɗu duka irin matsalolin su kuma su haɗu irin yanda suke ganin za a gyara matsalolin. In suka fara suka tace su tura mu ne mai su ma duk ko ina a yi sai a tattara wuri guda sai a yi gyara, saboda ƴan jarida ta gyaru to komai ya gyaru. Saboda za a faɗin in ɗan jarida ya faɗi wata magana wadda ko ta ƙarya ce ya faɗi ta yaɗu to ɓanna ta abu. Kenan mu mun hissa a ce an yi gyara da a ce an yi ɓanna, kuma lokaci ne yanzu na a yi gyara.
Kana da wani saƙo ga gwamnati wanda ta kamata
ka yi? Saƙona ga gwamnati kamar wanda kullum nake gaya musu ne, ina kira ga magabata tsakanin su zanki samun haɗin kai. Bacin sun samu haɗin kai su taimaka ma ƙasar nan da abinci wanda zai isar ta, a saida ma talaka abinci da sauki ba ɗan kaɗan ba mai yawa, duk sanda ka tashi buƙatar ka same shi da sauki. Sannan kuma ga al'ummar ƙasa, ina son mu ci gaba da zama tsintsiya mu ɗar minki ɗaya, saboda tunda ake ba a ma taɓa gamuwa ba wanda ɗan kudu ɗan gusum su gamu su zama wuri guda su dunƙule a zama ciki ɗaya, ana kiran labu sani ana kiran zancen ƙasa. To ya zama na gaskiya ne ga zuciya ba ga baki ba.
Za mu tsede kwanan shirin da takaitaccen jawabi ga kowane malamin zauri. Malamin Ibrahim, gabatar da kai me saƙonka a gurguje domin samun canji mai kyau ga kafar yaɗa labarai mai zaman kanta?
To, sunana Ibrahim Nazim, darakta radio Nagarta Maradi. Mansur, abinda zan ƙara faɗi kan wannan tsari na jarida, a gaskiya bakin ci gaban ƙasa ci gaban jaridar. Yau ga dauka, yawanci magabatan mu suna kuka da jaridodin waje da suke yada waɗansu labari, a waɗansu ma suke rihe waɗansu kafa su ce ka saurare su kasuwar lawadan mi, domin jarida ƙarfi gare ta. Yau ƙasa batta ci gaba batta da jaridar kirki. Bai yiwa duk abin da muke yau in dai babu jaridar kirki, kuma jarida ta kasu biyu ne, mai zaman kanta da ta gwamnati. Don yau makunkunta ne gwamnatin CNSP ta sa cikin jiha ta ba su aiki ne wa zai sa ido kan jaridan nan shin sun cika daidai shin aikin da aka ba su yin shi daidai cin alhakin kasa da aka sa a hannun su suna ta yadda shi daidai wannan duka aikin dan jarida ne dan jarida aikin shi dan ya diba ne lissahi abinda gwamnati tace za ta yi nan ya mata tuni duk hukumomin mu in dai ba su dauki wannan darasi ba na jarida da ana ci gaban kasa ne da jarida manufar kasa da jarida ake sai mu kai lokacin da ba ruwan mu da wata kafa ta ko ina mu zama daidai amma yanzu muna riya kenan muna tsoron wata jarida mu kuma da jaridan mu za mu yi yaki da wata jarida yanda soji mu za su yi yaki da wadansu soja haka ɗan jaridan mu za su yi kokowa da wadansu ɗan jarida kuma mu faɗi manufar kasar mu kuma mu sa mahukuntan mu alƙawarin da suka ma ɗan kasa su cika shi tunda kullum ɗan jarida shike ma tuni shi jarida kamar abinci ne ɗan jarida iya bada labarin shi abinci ne kenan labarin da zai bada ba gurbataccen labari labari ne da zai amfani al'umma
ngodi
malam basiru a takaice me za ka yi bayani game da wannan magana da muke yi
to sunana basiru sai dan jarida a gidan radio da television Saloniya Reshen jihar Maradi kira na tare da fata shine ga magabata na jamhuriyar Niger da su wai wato ma'aikatan kafofin yaɗa labarai masu zaman kansu domin su ma a sa su cikin wani yanayi tunda dai magana ce ake ta gyara ta kawo sauyi a dukkanin tafiya lamuran na jamhuriyar Niger kuma a ganin mu a tunanin mu jarida na matakin farko ko na biyu wurin kawo daidaito da saisaita ƙasa saboda haka ayi kokari a sa ɗan jaridan nan na kamfanoni masu zaman kansu domin su ma su samu yanayin da za su gabatar da aikin su yadda ya kamata.
Sunana Jara Haruna, ɗan jarida Radio Liberty a nan jihar Maradi. Ni dai kirana na ƙarshe kamar da kullun nake cewa ɗan jarida ya kamata mu haɗa kanmu, in muka haɗa kanmu duk abin da muke so mu cimma muna iya cimma guri tare. Kuma kirana ga gwamnati mu ma masu zaman kanmu ya kamata a dubbe mu da idan rama tunda dai yawanci aikin iri ɗaya ne muke da na gwamnati wani bi ma mu su akwai inda aikin sama ke samuna mu bai ma tsayawa kenan ya kamata a ce an dibe mu da idan rama in tallafi ne aka tashi bada a kula da ƴan jarida masu zaman kansu da suna da bukata ka a ce a kalle su a bar su kadai su iya da kansu su iya da ma'aikatan su da matsalolin su bakin abin da zan ce
eh inu sahihin mu ne wakili na kungiyar radio D da television mai sunan CSA ga turanci kiran da zan yi ga ƴan jarida da wanda suna cikin jarida waje da wanda suna cikin kasan nan ni shi dai ne hadin kai abunda nake so ga ƴan jaridan Maradi su haɗe kansu dan su samu abunda muna nan ga cewa wannan a sa hannu ga wannan takarda abun ana cewa convention collective saboda in an yi sun yi wannan takarda duk mai aikin jarida sai ya gani rayuwar shi ya saki shi dai ne za mu cewa a ƙarshe
mun gode malam Musa abdan ne to na kungiyar harhula ta kodai yanzu ni fatan alheri nake ga duk matsalolin da ƴan jarida suka shiga Allah ya yadda su daga cikin ta kuma ina fatan Allah ya ƙara inganta aikin da suke kuma Allah ya ma ƙasar nan albarka Allah ya kawo kwanciyar hankali Allah ya sa a zanna lahiya saboda in kwanciyar hankali ya zo komai zai tafi daidai insha Allah
tun gode malam Audu ne tun haka ne masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka shirin zauren VOA yau kana kai tsaye daga nan jihar Maradi jamhuriyar Niger
muna godiya kwarai Bansir Sani da ka jagoranci wannan shiri daga jihar Maradi ta kasar Niger idan Allah ya kai mu makon gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shiri a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Bansir Sani wanda ya jagoranci shirin sai Fiona Wamai nan dudu wacce ta daidaita sautin shirin ni ce Madina Dauda mu huta lafiya
an gaida Madina Dauda sai a tara mako mai zuwa idan Allah ya nufa domin jin wani shirin to baki dai kuma da haka muka kaga ƙarshen shirin namu na yanzu kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryen mu na yau sai idan Allah ya kai mu gobe da safe za a ji mu dauke da wasu sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin Maryam Dauda da ta tsaya na gabatar da shirin sai fi wannan nan dudu da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu a wasu shirye-shiryen muku fatan alheri da fatan za mu kwana lafiya da safe